hanyar waɗanda Allah ya ni'ima cikin annabawa da shahidai da masu gaskiya da mutane kirki kana roƙon Allah ya dora ka kan hanyar su sa'annan kuma kana roƙon Allah ya tsare kai daga shiga hanyar da ba ta su ba shine a ƙarshe sai kake cewa ghairil maghdubi alaihim waladdallin baka fatan Allah madaukakin sarki ya dora ka kan hanyar al-maghdubi alaihim wanda Allah ya wuce su wane ne su ne wannan al'umma da Allah ya ce mana fa babu bi ghadabin ala ghadab sai suka koma tare da fushi kan fushi na Ubangiji to kai a koyaushe kana roƙon Ubangiji ya tseratar da kai daga shiga hanyar irin waɗannan mutane da Allah ya fushi ghairil maghdubi alaihim kaga in ka zo sallar asuba zaka roƙi Allah ya tseratar da kai daga shiga hanyar waɗanda ya yi wa fushi su ne Yahudawa aƙalla kaga sau biyu da asuba tunda ai za ka yi raka'a kowace raka'a kuma za ka karanta fatiha tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab a wata riwayar bi ummil kitab babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba to da asuba za ka nemi Allah ya tseratar da kai daga shiga hanyar waɗanda ya yi wa fushi Yahudawa ke sau biyu in ka zo azahar za ka nemi Allah ya tseratar da kai daga bin turbar waɗannan mutane da Allah maɗaukakin sarki musu fushi sau biyu ka bai ka haɗa kana da shida ka roƙi Allah sau shida daga asuba zuwa azahar idan ka zo la'asar za ka roƙi Allah ya tseratar da kai daga hanyar su nan ba sau hudu ka ga hudu ga shida an samu goma in ka zo magariba za ka roƙa sau uku an samu sha hudu in ka zo isha za ka roƙa sau hudu an samu goma sha bakwai to mutum ko da baya nafila iya farillar da ta kaita da ita to a wuni da dare yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da shi daga bin turbar mutanen da ya yi wa fushi su ne Yahudawa to a nan Allah yana tabbatar da fushinsa gare su fushin kuma ba kwaya ɗaya ba shi ya sa ya ce fa babu bi ghadabin ala ghadab wannan al'umma ta Yahudawa sai suka koma suna tattare da fushi kan fushi me yasa Ubangiji ya musu fushi saboda siffata da siffofi guda siffa ta farko kin karban abin da manzon Allah ya yi da shi na addini na shari'a siffa ta biyu hasada siffa ta uku kabilanci da ta'assubanci waɗannan siffofi guda uku da wannan al'umma ta Yahudawa ta siffanta da su lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzon Allah sai Allah ya fushi da su to gabanin nan ban da dama Allah ya fushi da su me yasa Allah ya musu fushi kan fushi fushi kan fushi malamai na tafsiri suna da kauli guda biyu dangane da dalilin da yasa fushin su ya ninninku fushin da Ubangiji ya musu ya ninninku ba fushi ɗaya bane fushi ne guda biyu zuwa kauli na farko wanda aka samu daga ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri Abu al-Aliya da kuma Ikrima babban tabi'i ne na musulunci kuma babban masanin Al-Qur'ani da tafsirinsa da kuma Qatada ibn Da'amah as-Sadusi waɗannan malamai manyan malaman tafsiri Allah ya musu rahama suka ce fushin da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi ma wannan al'umma ta Yahudawa fushi ne guda biyu fushi na farko sababinsa saboda yadda suka kafircewa annabi Isa annabi Isa da ya zo suka masa gore suka tada kayan baya suka ce shi ba annabi su ba su annabinsa annabi Musa suka ƙi su karɓi abin da annabi Musa annabi Isa ya zo da shi kuma ma daga ƙarshe suka yi yunkurin kashe shi Allah ya ɗaga shi zuwa gurinsa to a nan Allah ya musu fushi inji Qatada ibn Da'amah as-Sadusi da Ikrima da Abu al-Aliya waɗannan manyan malaman tafsiri sai kuma sababi na biyu da yasa Allah ya musu fushi shine bayanin da ake mana a nan yadda suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam hasada suka nuna masa kabilanci da bangaranci sa'annan kuma suka ƙi su karɓi abin da ya zo da shi to a nan ma Ubangiji ya musu fushi to shine a nan ake cewa fa babu bi ghadabin ala ghadab sai suka koma da fushi kan fushi fushi na farko gutulcewa Ubangiji wajen kin karban saƙon da annabawansa suka zo da shi annabi Isa abinda annabi Isa ya zo da shi sun ki su karba na injila sannan sun ki su yi imani su yadda cewa annabi Isa manzo ne na Allah to sai Allah musu fushi na farko fushi na biyu kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi qur'ani suka ki su karba kuma suka ki su yi imani da shi a matsayin manzo na Allah to sai zamanto Allah madaukakin sarki ya musu fushi guda biyu dangane da kafircewa annabawansa guda biyu da suka yi annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan kauli na farko kenan dangane da fadin Allah fa babu bi ghadabin ala ghadab cewa fushi guda biyu ne daya saboda na farko saboda gucin cewa ubangiji wajen kin karban sakon da annabin sa Isa ya zo da shi fushi na biyu kuma gucin cewa ubangiji wajen kin karban sakon da annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wa kauli na biyu an samo daga Imam Suddi shi ma babban malamin tafsiri da kuma Abdullah ibn Abbas babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dade shi da babansa gaba daya su kuma suka ce dalilin da yasa ubangiji ya musu fushi guda biyu dalili na farko saboda bautan dan maraki da suka ai lokacin da Allah madaukakin sarki ya tseratar da su banu Isra'ila tare da annabi Musa kamar yadda muka karanta a shekarar da ta gabata ta bara daga makircin Fir'auna da mabiyansa Allah ya halakar da Fir'auna a cikin ruwa su kuma ya tseratar da su annabi Musa ya tafi ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala sai suka rike dan maraki a matsayin abun bauta to anan ne Allah ya musu fushi na farko fushi na biyu kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan addini na musulunci suka juya masa baya sai Allah ya musu fushi na biyu shine ma'anar fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka koma tare da fushi kan fushi na ubangiji to kusan waɗannan masarori guda biyu da malamai na ci suka yi wa zamu ga sanin karo da juna zamu iya cewa Allah madaukakin sarki ya musu fushi a matakai daban-daban. Mataki na farko ya musu fushi lokacin da annabinsa Isa alaihi salam ya zo suka ki su karbi abin da ya zo da shi na injila kuma suka ci imani da shi a matsayin annabin Allah. To anan Allah madaukakin sarki ya musu fushi na biyu da Allah madaukakin sarki ya musu shine lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi karbo sako gurin Ubangiji ya tafi ganawa da Ubangiji suka riki dan maki a matsayin abun bauta abun da bai amfanar da su ba bai cutar da su ba ba su kansa ma bai amfanar da su ba zai tafi kansa ba yanzu inda abun gudu zai zo za su iya guduwa su tafi su bar dan maki sai dai abun ya cutar da shi saboda ba hankali yake da shi ba ba zai iya gane cewa wannan abun gudu bane kawai shi dai abun da ya sani idan an yo kansa zai gudu shi amma abun da zai taho mai cutarwa kai mutum dan adam da Allah ya hore maka hankali daga nesa zaka iya ganewa cewa wancan mai cutarwa ne ka gudu amma shi tunda ba shi da hankali ba zai iya ganewa ba amma tare da haka suka rike shi a matsayin abun bauta to anan ma sai Ubangiji subhanahu wataala ya musu fushi to sannan kuma lokacin da Allah madaukakin sarki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sun karanta bayanai akan sa da kuma siffofin sa da kuma inda zai bayyana bayan ya bayyana gare su maimakon su karbi abin da sun riga sun sani tuntuntuni a cikin littattafan su sun karanta nan ma sai suka juya baya suka ki su karba saboda hasada da kabilanci suka ki su karba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suka ki su sallama cewar shi manzo ne na Ubangiji nan ma sai Ubangiji ya musu fushi kenan idan mun tara nau'ukan fushi da Ubangiji ya musu guda uku na farko ya musu fushi kan annabin sa Isa da suka ki su karbi sakon sa a gurin sa na biyu ya musu fushi da suka riki dan maraki a matsayin abun bauta sa'annan kuma na uku ya musu fushi da suka ki su karbi sakon sa gurin manzon sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wannan shine ma'anar fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka koma tattare da fushi kan fushi na Ubangiji bisa ga abubuwan da suka aikata din nan waɗanda muka lissafo su a yanzu kenan ɗan uwa abin da zamu fahimta karkashin wannan gabar Allah madaukakin sarki yana fushi wa bawa a yayin da bawa ya juya baya ga manzansa tunda al'umman nan ta Yahudawa juya baya da ta yi ga waɗannan annabawa guda biyu annabi Isa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan yasa Allah madaukakin sarki ya musu fushi to haka al'amarin yi a yau haka yake a gobe haka jibi har kiyama ta tsaya duk wanda ya juya baya ga sako da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da shi to natijar da za ta biyo baya sakamakon da zai biyo baya shine zai iya afkawa cikin fushin Ubangiji subhanahu wataala kuma muna roƙon Ubangiji sau 17 kamar yadda na yi bayani dare da wuni akan ya tseratar da mu daga shiga turbar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu fushi kenan Ubangiji in ya yi wa bawa fushi bawa ya shiga wuni shi yasa duk wani abu da zai sa Ubangiji ya yi maka fushi ka ƙaurace masa ka yi ƙoƙarin lazumtar abin da zai samar maka da yardar Ubangiji domin idan har Ubangiji ya yarda da kai to kowa ma ya kika kai kan kayi rabo duniya da lahira amma in aka ce Ubangiji na fushi da kai to rayuwar ma ba za ka yi ta mai daɗi ba to daga cikin sabubba kuma da ke sa Ubangiji ya fushi da bawa shine kin karban abin da manzansa ya zo da shi kamar yadda ya fushi da wannan al'umma ta kuka akwai sabubba da yawa da malamai suka ambata da suke sa Ubangiji ya fushi wa bawa wannan shine zai iya zuwa mataki na farko saboda duk wanda bai karbi sakon da annabi ya zo da shi wannan ba musulmi bane ba zai zama musulmi ba kenan babban dalili da ke sa Allah madaukakin sarki ya fushi da bawa shine kafirci in har ka kafirce wa Allah to wannan zai jefa bawa cikin fushin Ubangiji subhanahu wataala to baya ga kafirci akwai kisan kai duk wanda zai yi kisan kai ya kashe dan uwansa musulmi to wannan shi ma zai zauna cikin fushin Ubangiji shi yasa inda zaka ga ana yawan kashe-kashe ana yawan zubda jini a ce ɗan bindiga dadi sun afka wa gari kaza sun kashe adadi kaza to ko shakka babu ɗan uwa jahilci yana taka rawa saboda in ka duba kaga wanda suka yi kisan sai kaga musulmai ne in ka lissafa in mutum 10 ne ko 20 sai kaga mutum 17 18 duk musulmi ne ko ma dukansu ka in ka duba sai kaga musulmi ne daka ji suna Allahu Akbar suna ambatar suna Allah amma kuma tare da haka za su zubda jinin mutum musulmi wanda zai jefa su cikin fushin Ubangiji subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaqtul mu'mina Allah madaukakin sarki yana bayyana mugunyan kisa yana bayyana hatsari da illar kisa yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan fa jazahu jahannamu khalidan sakamakon sa shine wutar jahannama zai zauna a cikin ta kaga wannan sakamako na farko ke fa jazahu jahannamu khalidan fiha sakamako na biyu fa wa ghadiba Allahu alayhi Allah zai fushi da shi kaga kenan kashe ran musulmi na sa Allah madaukakin sarki yayi fushi da wanda ya kashe wannan rai to kaga ko tantama babu ko shakka babu duk wanda zai dau makami ya kashe dan uwansa musulmi jahilci yana taka rawa kusan shine zai iya daukan kaso mafi yawa tattare da wanda wannan ta zamanto ita ce dabi'arsa zubda jinin musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace gusar da duniya da abin da ke cikin ta laifin sa yafi sauki gurin Ubangiji sama da gusar da ran musulmi sannan a wani hadisi kuma yace da a ce halittun da suke sammai da halittun da suke kasa za su yi taron dangi wajen kashe rai daya tak ta mumini da duka Allah ya shigar da su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kimar rai a gurin Allah subhanahu wataala to kashe rai na mumini na sa bawa ya zauna cikin fushi na Ubangiji subhanahu wataala sannan har ila yau daga cikin abubuwan da suke gadarwa bawa fushin Ubangiji shine rikan kaburburan annabawa da mutanen kirki da malamai da shehunai a matsayin gurin ibada wanda zai riki kabarin annabi ko wani babban malami ko shehi a matsayin gurin ibada to wannan zai zauna karkashin fushin Ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin gurin ibada gurin sallah wannan shi ma yana daga cikin jerin abubuwan da ke sa bawa ya zauna karkashin fushin Ubangiji har ila yau daga cikin abubuwan da ke jefa bawa cikin fushin Ubangiji subhanahu wataala shine ka je ka karbe haƙƙin dan uwanka musulmi da rantsuwa wacce take ta ƙarya ka san cewa wannan fa ba haƙƙi na bane haƙƙin wani ne aka nemi ka rantse cewa naka ne kuma ka rantse aka baka wannan haƙƙi to wannan bawa da yayi wannan aika shi ma zai zauna karkashin fushin Ubangiji wannan kuma dabi'a ce da muka sani ta wannan al'umma ta Yahudawa waɗanda suka zamanto Ubangiji yayi fushi da su fushi wanda yake kan fushi to dole ne musulmi duk abinda zai jefa shi cikin fushin Ubangiji ya kokarin kaurace masa abinda zai bashi dama ya samu yardar Ubangiji ya kokarin lazuntar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi sadaka da ka gani tana kashe fushin Ubangiji fushi da Ubangiji zai yi da bayi ya jarrabe su jarrabawa da za su wahala to yawaita yin sadaka cikin al'umma na gusar da fushin Ubangiji a cikin al'umma kenan yawaita yin sadaka na sa al'umma ta zauna lafiya na sa al'umma ta zauna cikin walwala domin tayuka aikata aiki kaza wane ma ya aikata aiki kaza in an tara aikin ka da na wane da na wane da na wane za su iya sa Ubangiji ya fushi da mu to amma idan ya zamanto ana sadaka wane yayi sadaka wane yayi sadaka wane ya ciyar wane yayi kaza to sai Ubangiji yayi afuwa maimakon ya fushi da bayinsa sai ya yarda da su ya musu afuwa da wannan sadakar da suka yi sai musu afuwa bisa ga aiki na sabonsa da suka yi to a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce walil kafirina azabun muhim bayan an bayyana mana cewa waɗannan Yahudawa sun koma da fushi kan fushi na Ubangiji a ƙarshe sai ya ce walil kafirina azabun muhim su kafirai suna da azaba wadda take wulakantacciyar azaba yanzu Yahudawa Allah ya kira su da kafirai saboda sun ƙi su karɓi abinda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi sannan kuma ya zamanto abin da ya musu tanadi shine azaba wacce take wulakantacciyar azaba azaba wacce take makaskanciyar azaba saboda abubuwan da suka hana su su karɓi abin da annabi ya zo da shi suna da alaka da girman kai suna da alaka da girman kai sun yi girman kai sun yi dagawa sun rena annabi suna ga bai kai ya zo musu da abin da za su karba su bautawa Allah da shi ba to Allah da ya tashi musu sakamako dama yana yi ne daga jinsin aikin bawa tunda girman kai ne ya bi su suka yi wannan taurin kai wajen karban abin da annabi ya zo da shi shi kuma da ya tashi musu azaba sai musu gulakantacciyar azaba makaskanci opposite din girman kai kenan shine walil kafirina azabun muhim kafirai suna da azaba wacce take wulakantacciya ta sai Allah ya ce
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
نعم har yanzu dai Ubangiji subhanahu wataala bai gushe ba yana ta mai da martani ma wannan al'umma ta Yahudawa. Wallahi ko halin ɗan uwa za mu fahimci cewa a duniya ba a taɓa muguwar al'umma kamar Yahudawa. Mu duba mu gani ayoyi kan ayoyi, wacce tana bin wata, wacce tana bin wata, duka Allah ya yi magana ne kan al'umma. Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu, waɗannan al'umma ta Yahudawa ba nun Isra'ila ce, idan aka ce musu aminu bima anzalallahu, ku yi imani mana da abin da Allah ya saukar shi ne Alƙur'ani, menene martaninsu a yayin da aka ce su yi imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar? Qalu nu'minu bima unzila alaina, martaninsu shi ne a mu za mu yi imani ne da abin da aka saukar mana. Me aka saukar musu? At-Taura, littafin At-Taura aka saukar musu. Saboda haka ba za su yi imani da Alƙur'ani ba, suna ganin Alƙur'ani wannan ba nasu ba ne, suna ganin Alƙur'ani namu. Su kuma wanne ne nasu? Littafin At-Taura. Sai su ce nu'minu bima unzila alaina, a mu za mu yi imani da abin da aka saukar mana. To shin da gaske sun yi imani da At-Taura kamar yadda suke cewa za su yi imani da abin da aka saukar musu? Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yakfuruna bima wara'ahu, to ai kamar akwai tukka da warwara a maganarsu cewar za su yi imani da abin da aka saukar musu. To in da gaske za su yi imani da abin da aka saukar musu, me zai sa su kaburcewa abin da aka saukar bayan abin da aka saukar musu, tunda wanda ya saukar duka abin Allah shi kaɗansa, shi ya saukar da At-Taura, kuma shi ya saukar da Injila, shi ya saukar da Qur'ani. Kaga ba yadda za a yi Qur'ani ya warware At-Taura, dole tun daga gurin Allah suke, dole zai zamanto saƙon da suke kunshe da shi babu warware. Wannan ba zai zo ya warware wannan, wannan ba zai zo ya warware wannan ba. To kaga a maganar Yahuda da suke cewa za su yi imani da abin da aka saukar musu, sai Allah ya mayar musu da martani ya ce wa yakfuruna bima wara'ahu. Amma wannan maganar tasu daga ji ka san ƙarya ce. Me yasa wa yakfuruna bima wara'a? Wannan martani ne Allah ya ce. Suna kafurce da abin da aka saukar bayansa, cewa wa yakfuruna bima wara'a. Me ma'anar wa yakfuruna bima wara'a? Malamai nan ma sun yi tafsiri guda biyu. Tafsiri na farko, wa yakfuruna bima wara'a, suna kafurce ma wani littafi daban wanda ba shi ba, wanda kuma duka Allah ne ya saukar. Shine ma'anar wa yakfuruna bima wara'a. Sun kafurce wa Injila, su Zabura, su Qur'ani, amma suna da'awar cewa su sun yi imani da At-Taura. To shin kuna ga haka zai yiwu? Littattafan nan duka daga gurin Allah suke, kuma a ce an samu bambance-bambance tsakaninsu da zai sa ka rungumi ɗaya ka riƙe ka yi watsi da saura? Wannan kamar martani Allah ya musu. Fassara ta biyu, wa yakfuruna bima wara'ahu, kuma suna kafurce ma abin da ya zo bayan At-Taura. Wani littafi ne ya zo bayan At-Taura? Injila ya zo bayan At-Taura, Al-Qur'ani ya zo bayan At-Taura, duk sun kafurce waɗannan littattafan guda. Alhali da At-Taura da Injila da Al-Qur'ani duka Allah ne ya saukar da su. To kaga maganar su cewar za su yi imani da abin da aka saukar musu, wannan magana ce ta ƙarya. Dan in har da za su yi imani da shi, to ba abin da zai hana su yi imani da sauran littattafai, tunda daga maɓuɓɓuga ɗaya suke, daga guri guda suke, kuma mala'ika guda ne ya zo da wahayin su. Mala'ika Jibrilu shi ya zo da wahayin At-Taura, shi ya zo da wahayin Injila, shi ya zo da wahayin Qur'ani. Sannan kuma daga ina? Daga gurin Allah shi kaɗai. Ba alloli ne daban-daban ba, a ce Allahn At-Taura daban, Allahn Injila daban, Allahn Qur'ani daban, a'a Allah ne kwaya ɗaya. Daga gurinsa duka waɗannan littattafai guda uku aka sauka. To wa yakfuruna bima wara'ahu, suna kafurce ma littafin da ya biyo bayan shi At-Taura, amma suna da'awar cewa su sun yi imani da At-Taura. To kaga ko tantama babu, ko shakka babu, wannan da'awa ta su da'awa ce wacce take ta ƙarya, wacce babu gaskiya a ciki. Wannan martani na farko kenan Ubangiji ya musu, cewa dai wa yakfuruna bima wara'ahu. Martani na biyu da Ubangiji ya musu ya ce wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma, alhali shi abin da ya biyo bayan littafin At-Taura gaskiya ne, kuma yana gaskata abin da ke gurinsu. To in gaskiya ne kuma yana gaskata abin da ke gurinsu na At-Taura da suka ce za su yi imani da shi, to me amfanin su ajiye shi su yi imani da shi? Tunda duka abu ɗaya ne, saƙon nan shi ne na nan, to me amfanin ka riƙe wannan, ka watsar da wannan, tunda duka abu ɗaya ne. yanzu misali kamar azo da alqur'ani bugun madina azo da wani bugun misra cika cika wannan bugun misra bana san sa bugun madina zaka ai kai mai tuka da warwara tunda duka qur'ani ne kuma duka magana Allah ne a ciki to abun da yahuda suka yi kenan Allah ya ce wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum alhali shi wannan littafi da suka ki karba gaskiya ne kuma yana gaskata abin da ke gurin su na Allah wannan martani na biyu kenan da Allah madaukakin sarki ya mayar ma wannan al'umma ta yahudawa sai martani na uku a ayar Allah mai da martani guda uku ma wannan al'umma ta yahudawa martani na uku Allah ya ce kul annabi ka gaya musu falima taqtuluna anbiya Allah to me yasa kuke kashe annabawan Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah inda gaske ku kun rike abin da Allah ya saukar muku na at-taura to me yasa kuke kashe annabawan Allah an gane wannan martani na Allah shin at-taura ce su kashe annabawan Allah at-taura bai ce su kashe annabawan Allah ba kuma suna cewa su za su yi imani da abin da aka saukar musu kaga magana su cike take da ƙarya in har sun yi imani da at-taura ba za su kashe annabawa ba domin at-taura bai ce a kashe annabawa ba shi yasa Allah a nan martani na uku da ya mayar musu yace falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin in har da gaske kuke ku kun yi imani da littafin da aka saukar muku na at-taura to me yasa kuke kashe annabawan Allah a at-taura ne kuka karanta cewar ku kashe annabawan Allah cikin at-taura babu inda aka ce a kashe annabawan Allah ba ma annabawan Allah ba sauran mutane wanda matsayin su bai kai na annabawa ba a cikin at-taura ba a yi muku umurni ku kashe su ba ina ga annabawa da kuke kashe ba to akwai abin tambaya a nan kan uwa Allah madaukakin sarki a nan gurin yana magana ne da wace al'umma al'ummar yahudawa al'ummar yahudawa nan kuma sun yi zamani ne da manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam to me yasa Allah ya ce me yasa suke kashe annabawan Allah shin yahudawan da suka yi zamani da manzon Allah sun kashe annabawan Allah ba su kashe annabawan Allah to me yasa Allah madaukakin sarki a nan gurin yace musu suna kashe annabawan Allah malamai suka ce dalili guda biyu ne yasa Allah madaukakin sarki ya fuskantar da tuhuma ga yahudawan zamanin manzon Allah da kisan annabawa tare da cewa su ba su kashe annabawan ba dalili na farko shine duk mutanen da za su zo a baya-baya suna tafiya ne kan turban mutanen da suka zo a farko-farko al'umman mun sani ba ko bayani ba a yanzu yahudawan da suka gabaci yahudawan zamanin annabi ai sun yi ta kashe annabawa to ai da yahudawan da suka gabaci yahudawan zamanin annabi da yahudawan zamanin annabi duka tafiyar su daya to tunda na farkon da na ƙarshen duk tafiyar su daya to kaga in an tashi magana kawai sai ai kudin goro shi yasa Allah ya kudin goro tare da cewa su yahudawan zamanin annabi ba su kashe annabawa ba amma tunda suna kan turban yahudawan farko-farko wanda suka kashe annabawa shi yasa Allah ya fuskantar da wannan tuhuma zuwa gare su sannan kuma suna da fahimta irin na annabawan yahudawan farko na kin karban abinda annabawan suka zo da shi da kisan su to shi yasa Allah yake tuhumar su cewa a cikin at-taura ina kuka gani aka ce ku kashe annabawan Allah inda gaske kuke cewa kun yi imani da abinda aka saukar muku to cikin abinda aka saukar muku an ce ku kashe annabawan Allah kaga babu inda aka ce su kashe annabawan Allah malamai suka ce wannan dalili na farko kenan da yasa Allah madaukakin sarki ya fuskantar da tuhuma ga wannan al'umma ta Yahudawa na zamanin annabi da kisan annaba tare da cewa su ba su kashe annabawan ba dalili na biyu su ma karan kansu a Yahudawan zamanin annabi da sun samu dama za su kashe annabawan domin sun yi ta yunkurin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne bai ba su iko ba to kaga kenan ya kamata Allah ya musu wannan martani saboda su din ma abin da ya hana su kisan dama ce ba su samu amma da sun samu daman za su kashe annabawa dan annabi tun yana kankani suke so su ga bayan sa har ya girma ba su gushe ba suna ta kokarin su ga sun kashe shi to Allah ne da bai hukunta mutuwar annabi ba har sai da ya isar da sakon sa da ya aiko shi sannan ya hukunta mutuwar sa annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana dan shekara 2 zuwa 3 mun san a daidai wannan lokaci ya zauna karkashin mahaifiyarsa ta shayarwa dabi'a ce ta larabawa idan mace ta haihu ba ita take shayar da ɗanta ba, tana danka shi ne ma wata ta shayar da shi. Kuma sau tari da dama an fi fifita a ɗauki ɗa a kai shi ƙauye, musamman wanda suke zaune a birane, su ɗauki ɗa bayan haihuwarsa da ɗan watanni a ɗauke shi a kai shi ƙauye a shayar da shi a ƙauye, saboda dalilai da dama. Dalili na farko, ana so a janye shi daga tarairaya na mahaifiyarsa da danginsa, wannan shi zai sa ya taso jarumi ba sakali ba. Amma idan yana ƙarƙashin kulawa na mahaifiyarsa, mahaifinsa, ‘yar uwar mahaifiyarsa, umansa, ‘yar uwar mahaifinsa, babaninsa, da ya yi kuka, za a ce me yasa, me kawa ya taɓa shi, sai taso sakali rago. To amma idan ya je cikin wata al’ummar da bai san su ba, ba su san shi ba, sai a masa duka ya wuni yana kuka ba mai ce masa cikan. To a nan dole ya koyi juriya, ya koyi dauriya, kuma ya koyi kare kansa, sai ya taso jari. To wannan dalili na farko kenan da ya sa in aka haifi jinjiri ba a shayar da shi a gaban mahaifiyarsa, ake kai shi nesa, nesan ma a kai shi kawai, don ya taso mai dogaro da kansa, kuma ya taso jari. Sannan dalili na biyu, ana so ya taso da tacaccen harshe, domin harshen cikin gari birni ya gurɓata, tunda ba iya tsagoran larabawan ba ne. Ana samun wanda ba larabawa su zo su cuɗanya da larabawa, wannan sai sa yaren larabcin ya zama ya gurɓata da wasu kalmomi, ya gauraya da wasu kalmomi. Amma ƙauye iya larabawan ne suke rayuwa a ƙauyen, iya larabcin ake yi, to yaro sai taso da tacaccen harshe na larabci. Wannan dalili na biyu kenan da yasa suke kai yaro ƙauye je a shayar da shi a can. Dalili na uku kuma, ƙauye babu abubuwa na ci gaba na zamani, iskar ƙauye tacicciyar iska ce, bishiya tana kaɗawa ana samun nagartaccen iska. To wannan ya fi nesanta yaro daga kamuwa da cututtuka. To ya zama hakan yasa suka fi fifita a je a shayar da yaro a ƙauye. To sai zamanto Annabi sallallahu alaihi wasallama tun bai cika shekara guda da haihuwa ba, mahaifiyarsa ta danka shi shayarwa gurin Halimatu Sa'diya. Halimatu Sa'diya kuma ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tafi da shi ƙauyenta da ake kiran ƙauyen Badiyatu Bani Sa'd. Badiyatu Bani Sa'd. To gabanin mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta danƙa Annabi hannun Halimatu Sa'diya, sai da ta ja mata kunni, ta ce wannan yaro nawa da kike gani yana da ban mamaki. Dan lokacin da na ɗauki cikinsa na ga abubuwa na ban mamaki kaza da kaza da kaza da kaza, ta lissafo mata. Sannan lokacin da na haife shi na ga abubuwa na ban mamaki. Saboda haka yaro ne wanda alamunsa akwai wani al'amari mai girma da zai kasance tare da shi, ki kula da shi sosai. Sai ta ɗauki manzon Allah, sai ta danƙa shi wa Halimatu Sa'diya. Halimatu Sa'diya ta ce, to bari ta je ta yi kwamfani ta tabbatar da gaskiyar mahaifiyarsa gurin malaman Yahudawa, tunda malaman Yahuda a wancan lokaci ana gani sun karanta littattafai, sun san bayanai wanda za su iya fito maka da gaskiyar abu ko ƙaryarsa. Sai ta je gurin malaman Yahudawa, sai take ce musu, sai ta nuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, take ce musu wannan ɗana wanda kuka gani yana da ban mamaki. Sai ta akaito bayani kamar ita ce mahaifiya, irin dai bayanin da mahaifiyar ta mata, ta ce lokacin da na ɗau cikinsa na ga kaza da kaza da kaza na ban mamaki. Ta kawo musu kamar yadda mahaifiyar ta faɗi, lokacin da na haife shi na ga kaza da kaza na ban mamaki. Yahudawa suna jin wannan, sai suka ce kai maza ku kashe shi. An san menene dalili da yasa suka ce a kashe shi? Bayanan da ta yi ya bayyana musu cewa wannan alama ne da yake nuna wannan yaro shi ne Annabin ƙarshen zamani, tunda ai sun karanta siffofinsa cikin littafin shi, daga cikin siffofinsa kaza. To a cikin bayanan da ta musu, sai suka fahimci cewa wannan alama ce da take nuna cewa wannan yaro zai iya zama Annabi. To in ya zama Annabi, ai mun yi asara. Ta yaya suka yi asara? Ai ba daga cikin su ya fito ba, tunda shi dinnan ba Quraishi ne, Balarabe, kuma mutumin Makka, su kuma ba su da alaka da wannan. To yanzu in suka bar shi ya girma ya zama Annabi, ai su kan sun tafka babban asara, tunda Annabin zai fito ba cikin su ba. Sai suka ce maza a kashe shi. Wannan yana nuna mana ɗabi'a wannan al'umma ta Yahudawa, kisan annabawan Allah, take suka ce a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam bai lokacin bai ma kai shekara biyu ba halimatu sa'adiyya sai ta ce to duka alamomin sun bayyana muku sai suka ce maraya ne ko yana da uba sai ta ce a yana da uba sai ta nuna mijinta ta ce ga uban sa ne ni kuma ni ce uwarsa suka ce a to kanku kashe shi a je da shi kenan daga cikin sunfofin annabi da suka karanta a littafin su maraya wannan yaron kuma an ce musu ba maraya bane nan sai suka mashi sai ta yi ajiyar numfashi da suka kama hanya suna tafiya da mijinta ta ce ta yau da na shiga da na yi kuskure na ce musu maraya ne sun kashe shi da amana da aka bani na toza kuma ban san da wani fuska zan kalli mahaifiyarsa to a nan menene ya hana su kashe annabi sallallahu alaihi wasallama iko na ubangiji da ya sa ta ce musu ba maraya ba alhali kuma maraya ka kenan sifofin annabin nan sallallahu ta'ala alaihi wasallama duka sun bayyana ma wannan al'umma ne Yahudawa to wannan yunkuri na farko kenan da suka yi na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana dan kankani Allah madaukakin sarki bai ba su dama ba yunkuri na biyu kuma da suka yi na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine lokacin da annabi ya je yayi yakin Badar ya dawo ya ci gagarumar nasara a Badar domin mushrikai adadin su ya kai 1000 annabi kuma shi da sahabbansa adadin su bai wuce 300 da ɗan kai ba amma sai gashi 300 da ɗan kai sun yi galaba akan 1000 wanda sun ninka su har sau sun kashe adadi mai yawa kuma ma abun mamaki waɗanda aka fi kashewa su ne masu faɗa a jinin Qurayshawa su Abu Jahal da a yakin Badar aka kashe su Abu Jahal kuma yana da kalma wacce take a bar sauraro cikin garin Makka su Umayya ibn Khalaf shi ma an kashe shi a yakin Badar shi ma kalmarsa a bar sauraro ci a garin Makka su Al-As ibn Wa'il As-Sahmi shi ma an kashe shi a Badar shi ma madaukaki ne a gurin Qurayshawa Makka wannan ba karaman nasara annabi ya ci ba ya kashe adadi mai yawa na mutan Makka mushrikai kuma galibi waɗanda aka kashe manya ne masu fada sannan abu na biyu dukiyarsu da makamansu da dabbobinsu da dawakinsu annabi ya dawo da su garin Madina a matsayin ganima wannan ya bakanta mai Yahudawa rai suna gaba annabi fa gaba gaba baiki kara samun daukaka yake to me zai hana su yi abin da za su ga bayan sa kawai a huta shi yasa ainihin karanta jiya al'umma ce wacce take da hasada to yanzu hasadan nasu ne ya motsa dan san da annabi ya zo garin Madina ya yi wata dabara ta siyasa annabi ya iya siyasa sosai ba siyasan mukilin na wannan zamani siyasa wacce take tsaftacciyar siyasa lokacin da ya zo garin Madina mutan Madina Aws da Khazraj sun karba annabi sun karba abin da annabi ya nuna shi amma Yahuda ba su karba ba to annabi saboda mutum ne wanda ya iya siyasa bai ta gaba da su ba kamar yadda ake cewa abokin gaba ko abin nan jam'iyyar hamayya ne ko menene ake faɗi amma kirci dai na Yahudawa sun zo sun raba tsakanin mutane sun raba kawun shi wanda musulunci bai san wani to annabi da ya zo mutanen nan ba su yi imani da shi ba kuma ba su karba abin da ya zo da shi ba amma annabi sai ya kira su suka zauna ya ce abin da nake so da ku madinan nan gari ne da ni nake zaune cikin ta kuma kuke zaune saboda haka duk wani kalubale da zai fuskanci madina zai ci mun tuwo a kwarya kuma zai ci muku tuwo a kwarya abin da nake ga ya dace ni da ku mu haka karfi da karfe duk wani kalubale mutum kudin shi suka ce eh ka zo da magana mai kyau duk wanda zai kawo muku farmaki zan zo in taimaka muku a maida masa martani haka zalika duk wanda zai kawo mun farmaki ku zo ku taimake ni a maida masa martani suka ce mun gamsu to sai aka zauna akan wannan ka'ida za su taimaka annabi a cikin Madina annabi zai taimaka musu kaga wannan yana nuna kenan annabi ba zai taba su ba su ma ba za su taba annabi ba yanzu gida ya zauna lafiya to tunda gida zauna lafiya annabi yana da daman ya fita yayi yaki a waje dama in gida bai zauna lafiya ba ba kai da fita daman fita kai yaki a waje to wannan ita ce yarjejeniyar da annabi ya kulla tsakanin sa da su da ya je yakin Badar ya dawo ya ci gagarumar nasara sai hasadarsu ta motsa to anan sai suka shirya wani makircin kuma da suka shirya hanyar da za su bi su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya taho da mutane 30 su ma za su zabi mutane 30 cikin malaman su a zo a zauna a guri guda a zo a zauna a falo guda ga annabi ya zo da mutane 30 su ma ga mutane 30 cikin malaman su a tattauna idan annabi ya gamsar da su dangane da abin da ya zo da shi na alqur'ani to za su karba annabi ya haka mutum 30 yayi shirin kamo hanya ya taho unguwannin su a Madina sai suka sake aiko dan aike na biyu yazo ya ce wa manzon Allah yanzu in mutum 60 suka zauna ba zai yiwu a samu natija da ya kamata ba yayi yawa adadin a rage annabi yazo da mutum uku kawai su ma za su zabo mutane uku cikin malaman su sai a zo a zauna mutane 6 to anan za a fita da sakamako wanda yake nagartacce idan har annabi ya gamsar da su to insha Allah za su karba abin da yazo da shi annabi ya gamsu yana ta jin dadi dan shi annabi idan ka nuna za ka karbi musulunci ba karamin murna yake ba karamin farin ciki yake ba yana ga za a samu ci gaba za a samu kari annabi yayi shiri ya fito yana murna to sai aka samu wata cikin yahudawa ta gane makircin da suke shiryawa akwai dan uwan dan uwanta da yake cikin sahabban annabi cikin al-ansar mutan madina sai ta yi maza ta aika masa ta ce ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ita ma ba ta musulunta ba ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yahuda wannan fa guda uku da zai zauna da su kowane ɗaya daga cikin su yana rike da kibiya da mashi ta yanda idan annabi ya zauna da su za su sassara shi gaba wannan shi ita ce aniyar su annabi ya fito ya kusan isowa unguwar su sai wannan sahabi na sai biyo shi da gudu akan doki yace ya rasulullah mutanen nan da suka nemi ka je ku zauna kai musu bayanin abin da kazo da shi in sun gamsu za su karba ƙarya suke ba karba za su ba makirci suka hada maka mutane uku da zaka zauna da su suna rike da muggan makamai kuma kewayen su akwai wanda suke rike da muggan makamai ta yadda sai ka sakankance su maka rubutu su kashe ka kai da wanda kuka huta da su annabi sai ya tsaya sai bai ƙara samun wasu sai tuya ya koma Madina washe gari ya zo fitta su daga cikin garin Madina to akwai kuma wata riwaya ta Ibnu Ishaq wannan yunkuri na biyu kenan na kashe annabi to akwai yunkuri ta uku yunkuri na uku da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sahabbansa da ake kiransa Amr ibn Umayyah ad-Damri ya kashe wasu mutane guda biyu wanda mutane guda biyun da Amr ya kashe kafiran amana in an ce kafirin amana ba a kashe shi saboda yana karkashin kula na daular musulunci daular musulunci za ta kare masa jininsa za ta kare masa dukiyarsa za ta kare masa mutuncinsa idan ya zauna bai yaki musulmai ba kuma ya zauna makaskanci yana ba da jizya duk shekara to wannan kafirin amana ne annabi ya haramta taba jininsa dan ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi duk wanda ya kashe kafirin amana ba zai shafi kamshin aljanna to shi wannan sahabi na annabi ba da gangan ya kashe waɗannan kafirai guda biyu na amana ba ya kashe su ya dauka ba kafiran amana ba daga baya sai bai yana cewa kafiran amana to tunda bisa kuskure yayi annabi sai ya daga masa kafa to amma annabi saboda adalci irin nasa sai ga cancantar abada diyan waɗannan mutane guda biyu da aka kashe duk da ba musulmai bane amma tunda kafiran amana ne a bada diyar su annabi ya haɗa abin da ya haɗa a cikin sahabbansa amma diyar bata cika ba mun san diyar rai tana da yawa sai ya duba ga yahuda wannan tunda abokan zamansa ne a madina kuma akwai yarjejeniya da fahimtar juna tsakaninsa da su me zai hana ya je nemi taimakon su su ma su ba da gudunmawar su wajen bada diyar waɗannan mutane guda biyu da aka kashe kafiran amana annabi sai ya tafi unguwar su daidai sai suka yi murna da zuwarsa suka yi maraba da zuwarsa suka masa shimfiɗi karkashin wani dutse cewar za su zo su saurare shi kuma duk bukatarsa za su saurara za a share masa hawayensa da suka juya ashe sun je sun hau ta sama nan karkashin dutse suka ajiye shi sun hau ta sama suna ta kokarin gangaro wani katon dutse ya zo ya murkushe annabi ya mutu annabi shi yana zaune ya sakankance yana jira kawai suna can su gama shiri su zo su sallame shi ya sakankance yana zaune sai ga mala'ika jibriliya ya sanar da annabi cewar mutanen nan fa gasu can a sama suna ta kokarin mirgino dutse su zo su murkushe kasu kashe. Annabi sai ya tashi da sauri sai ya koma garin Madina, washe gari sai ya zo ya fitta su. Dan nau'ukan Yahudawan da annabi ya fitar daga Madina nau'in Yahudawa ne guda uku, kuma kowanne ya fidda shi saboda makirci da suka yi ta kunsawa annabi suna kulla masa ko shi ko sahabbansa. Waɗannan nau'ukan Yahudawa guda biyu sun yi yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacai daban-daban. Wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fidda su. Wasu malamai kuma na tarihi suka ce a Yahudu ɗaya ce kawai, dama akwai Yahudu Banu Nadir, akwai Yahudu Banu Qainuqa, akwai Yahudu Banu Quraiza. Nau'ukan Yahuda guda uku suke zaune a Madina. To su Banu Nadir su ne suka yi yunkurin kashe annabi hasan. Yunkuri na farko bayan dawowarsa daga yakin Badar da suka ce ya zo ya zauna tare da su, ya zo da mutane guda uku, su ma za su zo da mutane guda uku a zauna a saurare shi abin da ya zo da shi, in ya gamsar da su za su karɓa. Wannan yunkuri na farko ke, ashe sun kullaci, sun yi shiri, sun ɓoye makamai ta yadda in annabi ya zo ya sakankance sai su kashe shi. Yunkuri na biyu kuma da annabi ya zo yana neman taimakon su kan diyar mutane biyu da aka kashe nan, suka je suna kokarin mirgino wa annabi sallallahu alaihi wasallama da dutse su kashe shi. Wannan yunkuri guda biyu ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fidda su daga garin Madina. Yanzu mun samu yunkurin kashe annabi guda uku, sai yunkuri na ƙarshe na huɗu, shi kuma dab da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata riwaya ta tarihi ta ce gabanin annabi ya rasu da shekara uku, wata riwaya kuma ta ce gabanin annabi ya rasu da shekara da wata shida. Kaga kenan al'umman nan dai bata rasu ba, Yahudawa ba su rasu ba, su duk yadda za su rasu ga sun kashe annabi suna fatan haka. Wannan annabi ya je Khaybara. Khaybara sansani ne na Yahudawa, yanki ne na Yahudawa. Lokacin da annabi ya fidda su daga Madina can suka je suka kafa sansani can Khaybara. To annabi da ya je ya yaƙe su a Khaybara ya ci su da yaƙi, sai wata mata cikin Yahudawa ta yi karfe suna kafa akuya, don annabi yana son kafa akuya. Da ta yi karfe suna kafa akuya sai ta sanya guba a jikin kafa, sai ta aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana son kafa akuya, yana murna da haka, sai ya ɗauka ya kai bakinsa, yana kaiwa baki yana gatsawa, sai kafar akuyan ya bashi labari cewa akwai dabi a tare da shi. To annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi maza, sai ya tofar da wannan kafa akuyan, duk da cewa wani abu na roman kafa akuyan ya wuce ta makogwaron annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. To amma akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tare da manzon Allah, shi ya ci har ya hadiya, ya ci wannan kafar akuyan har ya hadiya ya shiga cikin cikinsa. To shi wannan sai ya mutu, amma annabi da ya sa kafar akuya a bakinsa ya gatsa, sai take bashi labari cewar akwai dafi tare da ita, sai ya tofar amma ya hadiro man. Sai annabi ya ce aje a zo masa da wannan baihudiya. Baihudiya ce ta yi wa annabi wannan aka je aka zo da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma hamalaki ala ma sana'ati, me yasa kika yi wannan aika? Sai ta ce dalilin da yasa na yi wannan abun da ka ga na yi, ina so in tantance shin da gaske kake kai annabi ne ko ƙarya kake? In ƙarya kake to za ka cika mutu, kowa ya huta da yadda ka damu mutane cewa kai annabi ne, kai annabi. In kuma da gaske ne na san Allah zai banka maka. Wannan dabarar da take annabi sai ya kare ta tun daga shi ai shi kan ai bai mutu. To amma bayan wani lokaci sahabinsa da ya ci wannan kafa akuya shi sai ya mutu. Annabi sai ya ce a zo masa da ita, to zai yi kisasi tun da wan nafsu bin nafsi, idan mutum ya kashe shi ma a kashe shi. To sai aka zo da ita, sai annabi ya kashe ta. Me yasa? Saboda wannan sahabi ya mutu sakamakon cin wannan kafar akuya da ya yi guba ne, sai ita ma annabi ya kashe ta. Wannan sahabi sunansa Bishr, annabi sai ya kashe ta. Wannan shi ne yunkuri na kashe annabi. Malamai na sira suna cewa yunkurin nan na wannan mata na hudu annabi yakan ji yana taso masa lokaci bayan lokaci hatta lokacin da annabi ya tafi aikin haji sai da ya taso masa an sai da annabi yayi kawo saboda yanda guban nan yake kai kawo a jikinsa daga ƙarshe kuma malamai suna cewa shine ma yayi sanadin annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi da kansa yana cewa wannan guban da ya tauna roman ya wuce masa cikin cikinsa lokaci bayan lokaci yakan dame shi yakan tashi masa har sai yayi kaho sannan ya danji dama-dama to da ƙarshe kuma sai ya zamanto shine ajalinsa shi yasa malamai suka ce a nan gurin da Allah madaukakin sarki ya ce falima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah wannan maganar yana kan gabas domin su ma annabawan zamanin su ma yahudawan zamanin annabi dabi'arsu ce kashe annabawan Allah annabin ma sun yi ta yunkurin kashe shi Allah ne madaukakin sarki bai ba su dama ba Allah ne subhanahu wataala bai ba su iko ba kuma daga ƙarshe yunkurin da suka yi ta yi na kashe shi shine ya zama sababin rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kenan wannan ayar Allah madaukakin sarki ya maida martani wa al'ummar yahudawa ta fuskoki guda uku cewa da suke su za su yi imani da abin da aka saukar musu na littafin at-taura amma kuma ƙarya suke at-tauran ba su yi imani da ita ba menene yake nuna cewa ba su yi imani da at-tauran ba dalilai ne guda uku da Allah ya ambace su a cikin wannan ayar da aka karanta mana dalili na farko Allah ya ce wa yakfuruna bima wara suna kafircewa abin da yazo bayan at-taura alhali abin da yazo bayan at-tauran da at-tauran duka daga gurin Allah suke kado ne nuna ƙarya suke in suka ce za su yi imani da at-taura sai dalili na biyu Allah ya ce wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'a alhali shi wannan alqur'ani da annabi yazo da shi gaskiya ne yana gaskata abin da ke gurin su to inda gaske ne za su yi imani da abin da ke gurin su kenan za su yi imani da abin da yazo yake gaskata abin da ke gurin su kado ne yake tabbatar da ƙaryar su sannan kuma martani na uku da Allah ya musu yace qul falima taqtuluna anbiya Allah to kace me yasa kuke kashe annabawan Allah inda gaske kuke kun yi imani da littafin ku na at-taura me yasa kuke kashe annabawan Allah shin kun gani cikin at-taura inda aka muku umurni ku kashe annabawan Allah babu cikin at-taura kenan ƙarya kuke cewa da kuka yi za ku yi da muka faɗa bisa al-qur'ani ko kuma tuntuɓan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya kafa daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan Allah ya datar da mu da datarwarsa abubuwan da suka fi ƙarfin mu ubangiji ka biya mana duk wani mai bukata a cikin mu ubangiji ka biya masa bukatarsa duk wani wanda yake fama da jinya ubangiji ka ba shi lafiya waɗanda suka koma gare ka ubangiji ka gafarta musu mu ma in mun koma gare ka mu ma ka gafarta mana Allah ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka shiryar da zuriyar ka albarkaci rayuwar mu ka albarkaci rayuwar zuriyar mu ka sanya mu zaman to masu albarka a duk inda muke Allah ka shiryar da shuwagabannin mu ka dora su kan hanya wacce take ta dade ka sanya tausayin talakawan su a cikin zakatun su duk wani kalubale na tsaro ubangiji ka bada magana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته